الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وتابعيه. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم رمضان رمضان هجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شكرات تقول يا لبني هدى أبني يا إيدي إيدي لبيار جوات المي أبيت أبو shekara ta 2022 bayan miladiya. Za mu ci gaba da karatun tafsirin Al-Qur'ani mai girma. A ayar da muka tsaya a cikinta, muka ce za mu tashi a kanta yau, daga cikinta yau a faɗin Allah subhanahu wa ta'ala zai zama ila aya 104 a wa'iza kun da dinin ba a kautar salat.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا كنت فيهم فأقمتهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك وليأتهم أصحابهم، وإذا سجدوا فليكونوا من لم يصلوا فليصلوا معك ولياتوا حفظهم واصلحهم. ود الذين كفروا لو تغفرون عن سنتكم وامتعتكم فيدلون عليكم غيبة قاتله. ولا
وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم، إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. gwargwado mun fassara wannan ayar a jiya. Allah subhanahu wa ta'ala yana magana a cikin wato yanayin sallah a lokacin tsoro. Malamai kusan gaba ɗayan sun tafi akan cewa wannan ayar ta sauka a lokacin ghazwatu dhatir riqa ta faru a mafi tabbacin tarihi shekara na 7 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Abin da ya sa ko da yake mafi yawan ko a ce dukkan malaman magazi da siyar sun ce ta an yi ta a shekara ta 4 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, amma ta haƙiƙa yana nuna cewa shekara na 7 ne, saboda waɗansu waɗanda ba su zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai a shekara na 7, wanda kuma ya zama suna cikin wannan gazuwa ɗin, kamar sayyiduna Abu Musa al-Ash'ari wanda ya tabbata a Khaybar yazo ya sami manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kamar sayyiduna Abu Huraira wanda ya tabbata a shekara na 7 bayan hijirar musulunta. So ala kulli halin a wajen wannan gazuwan ne Allah subhanahu wataala, saboda an wahala, shi yasa ma aka kira ta zatu riqa'i, saboda yawan wahalan da aka sha a lokacin yakin, hatta kalman sahabbai ya yayyage, ba su da abin da khifafinsu sun yayyage, kafafunsu ma sun fara tsattsagewa saboda zafin duwatsu da rana, faracansu suna fita, to suka rika daukan tsumma suna daddaura kafafunsu suna yin kaman takalmi da tsumma. Radiyallahu anhum wa ardahum wa anna bihim ajma'in. Dalilin haka aka kira shi ghazwatu dhatir riqa. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce to in ka kasance cikinsu, kuma za ka yi masa sallah. Wannan cewa in ka kasance cikin su ya sa wasu malamai kaman Al-Qadi Abu Yusuf babban almajirin Abu Hanifata Nu'man da Ibn Ulayya da wasu daga cikin malamai suka tafi akan cewa wannan yana nuna cewa wato idan ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za a salatul khawfi ba wato saboda Allah ga yana cewa idza kunta fihim in ka kasance cikin su to in baka cikin su ba kai zaka yi limanci ba domin abin da yasa albarkan sallah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ake nema har yasa akai wannan siyak din akai wannan yanayin da akai salatul khawfi amma in ba haka ba in kowani liman zai iya sallah da mutane to shikenan kawai wani ya sallah da waɗannan mana waɗancan suna jira in sun idar wani kuma ya sallah da waɗancan tunda duk limamai sun zama sauran su daya ne a fahimtan su suka ce saboda muhimmancin sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da samun sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa dan haka tunda yanzu ba maganan samun sallah tare da sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam to wannan hukuncin babu shi to amma dai wannan kauli ne da ya saba wa kaulin gaba ɗayan malaman musulunci dukkan malamai gaba ɗaya sun tabbatar cewa salatul khawfi tana nan kuma da siyar dinta tana da sigogi da yawa al-imam Ahmad ibn Hanbal yana faɗin wata magana yana cewa la a'lamu fi salatul khawfi illa hadithan sahihan yace don hadisan da suka zo waɗanda na sani akan salatul khawfi da yanda ake yin su gaba ɗaya ingantattun hadisai ne to shi kuma al-imam Ahmad ibn Hanbal yana da wani uslubi idan mas'ala aka sami sabani tsakanin hadisai biyu kuma duka hadisan suka inganta to yana rika sai ya rika alternative yau in yi amfani da wannan hadisin gobe in zai maimaita wannan abin sai ya amfani da ɗaya hadisin saboda kar ya zama ga wani abu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ka san akwai ka'idoji da malamai suke bi ko shi yazo da wani sabon ka'ida ne ka'idan malamai shine al-jam'u at-tarjih da sauran dai abubuwan da ake bi har wajen guda biyar ko shida to shi a aiki da duka biyun yake nau'i ne na jam'u amma ba irin jam'un da malamai suke kira malaman usul din suka ce jam'u ba wato zai yi aiki da duka biyun zai yi aiki da wannan istiqlalan zai yi aiki da wannan istiqlalan to saboda haka yace duk hadisan da ya sani akan salatul khawfi duka sun inganta to kuma sun zo da sigogi daban-daban abin da ya inganta shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi salatul khawfi har lokaci 24 an sami siga daban-daban kamar yadda al-Imam an-Nawawi ya faɗi an sami akalla siga 16 al-Hafiz Zainuddin al-Iraqi ya ƙara ɗaya suka zama 17 yace an sami siga daban-daban na salatul khawfi har siga 17 amma duka siyar 17 nan suna tattare cikin wasu siyar guda biyar sune ummahat din siyar din salatul jam'i din na farko shine sigan da al-Imam Malik ya zaba una al-Qasim ibn Muhammad yake cewa huwa ahabbu ilayhi ko wanda akwai hadisin Sahal ibn Abi Hasma wanda yazo da wannan sigan shine idan liman yazo zai yi sallah to liman zai tsaya tare da wasu sashin masu mayakan wasu sashi kuma suna can suna gadi in yi raka'a daya misali in sallah suna iya ce kamar sallan asuba in yi raka'a daya da su to in ya miki zai tsaya a tsaye su kuma sai su ƙara kawo ragowar raka'a daya sai su sallama sai su koma su je su gadin al'umma sai su kuma waɗancan sai su zo sai liman yi raka'a ɗaya da su sai ya yi sallama sai su kuma su tashi su ƙaro raka'a ɗaya ko kuma ya jira su yana zaune har su ƙaro raka'a ɗaya sannan ya yi sallama tare da su wannan siga biyu ne cikin guda ɗaya to wannan shine mafi shaharan siyar ɗin wanda kuma al'a'imma mafi yawa suka tafi akan cewa sun fi nutsuwa da shi amma duka sauran siyar ɗin sun inganta misali akwai sigan da ya inganta daga sayyidina Abdullahi ibn Umar wanda yake irin wannan ne amma bambancin su shine idan suka tashi ba za su yi sallama ba saboda ba a sallama kafin liman dan haka idan waɗannan suka tashi suka yi raka'a ɗaya tare da liman a sallah suna iya za su tafi su je su ci gaba da gadi su kuma waɗancan sai su zo su ma su yi raka'a ɗaya idan suka yi raka dai shi liman zai sallama to su kuma kowa sai ya cika ma kansa shi kadai ya karasa raka dayan sa bayan liman yayi sallama sai su zo kowa ya kammala abin da ya rage nashi wannan ma siga akwai siya wanda suka zo a hadisan Jabir ibn Abdullah hadisai daban-daban dukan su kuma ina zaton suna cikin Bukhari da Muslim siga ta farko ita ce tafi wahala amma ita tafi kama da zahirin ayan alqur'ani shine liman zai tashi zai yi sallah tare da su gaba ɗayan su za su yi kabbara su bi liman in yi takbiratul ihrami kowa zai takbiratul ihrami tare da liman za su yi ruku'u tare da liman gaba ɗaya idan suka dago liman ya tafi sujada to su na baya ba za su yi sujada ba za su tsaya su yi gadi idan liman ya sujada da sahun gaba suka idar suka dago to su sahun baya kuma yanzu sai su koma su yi sujada liman na tsaye su yi sujada guda biyu su dago su same su sannan a ci gaba da sallah to haka za a yi sallah ma'ana a lokacin da suke tsaye da ruku'u akalla suna da wani yanayi da za su iya sanin domin dama abin da ya haifar da wannan an ce azatul riqa'i din kafirai sun faɗi wata magana suka ce waɗannan mutanen suna da wata sallah wanda suka fi santa akan iyayensu da ƴaƴansu ita ce sallar la'asar suka ce to a jira idan lokacin wannan sallan yayi sai wadal ladina kafaru law takfuluna an aslihatikum wa amtiatikum fayamiluna alaykum maylatan wahida so da haka lokacin sallan yayi sai akai musu hari gaba daya suna cikin sallah to dan haka sai aka ce to a bari su zama sujada ne ba za su yi tare ba amma sauran rukunnan sallah gaba daya za su yi tare za su sallama tare da imam gaba daya akwai wata siga wanda dai aka ruwaice ta har yanzu daga shi Jabir ibn Abdullah wanda yake idan sallah rubai'iyya ce to shi liman zai raka hudu su kuma mamu za su yi raka biyu su raka ba maganan su dawo su cika abin da ba su cika ba tare da liman idan wannan suka yi raka biyu za su yi sallama waɗancan za su zo su yi raka biyu su yi sallama shi liman ya sami raka hudu kenan mamu kowa ya sami raka akwai siga ta Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhuma ko da yake tana ma cikin sahihu muslim amma ta saba da kusan a ce ijma'in malamai wannan sigan shine a sallah thana'iyya ita kuma wanda shi liman zai yi raka'a biyu mamu kowa ya yi raka'a ɗaiɗai kowa ya yi raka'a ɗaiɗai a sallan da take thana'iyya kamar sallan asuba to anan koko a'a sallan yaki din a halin tafiya to anan malamai dai gaba ɗaya gaskiya sun saba da wannan ko da yake shi ma ya inganta to amma dai jamhurin malamai sun tafi akan cewan hadisin sa na cewa domin ya dogara da wani hadisi da yake cewa sallan hadariyya an fardanta ta raka'a hurhudu safariyya an fardanta ta raka'a bibbiyu na khauf kuma an fardanta ta raka'a ɗaiɗai to wannan dai kamar yadda muka sani a kauli ne mai rauni ba abin komawa zuwa gare shi ba a wajen jamhurin malamai ko da yake a cikin sallar khauf din da wancan sigan bai bambanta kwarai da sigan sallan da Jabir ibn Abdullah ya ruwaita ba Allah ya kara musu yarda muhimmi dai duka sauran siyar din na salatul khaufi suna kewayawa akan wannan asalin ne wato cikin waɗannan nau'o'in sallolin akwai sigan da sayyidina Abu Huraira ya ruwaita bai bambanta kwarai da sigan Jabir ibn Abdullah wanda za a yi takbiratul ihrami gaba daya tare da liman ba to wannan sune sanannun siyar na salatul khawf wa idha kunta fihim fa aqamta lahum as-salata faltakum ta'ifatun minhum ma'aka waliya'khudhu aslihatahum wannan yana nuna mana wato ko da yaki ake yi ko da an dogara ga Allah ko da an san cewa Allah mai kare bayinsa ne amma kuma tare da manzon Allah ko wanda Allah subhanahu wataala ya gaya mashi wallahu ya'simuka minan nas amma duk da haka Allah ya yi umarni da daukan hidr da daukan hadr da daukan matakai na kare kai dan haka shari'a ta fardanta ma mu'mini daukan matakai wato al-akhdhu bil asbab baya daga cikin biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala. Ya yi kama da maganar da muka fara ji akan yawan auratayya da sauransu. Baya daga cikin biyayya ga sunan na Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ya halicci asbab, kai watsi da su. Kace kai ba za ka yi aiki da asbab, watan asbab shine hanyoyin isa zuwa ga abin da ake so a isa gare shi. Idan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce hanyar da za a isa zuwa kaza, su suna ake ce ma sunanul kauniya din, ga hanyar da za a yi kaza, to yana daga cikin rashin ladabi, kuma yana daga cikin abin da yake damun dayawa daga al'ummarmu, wanda ya sa muka zama koma baya. Muna da wani imani da kaddara da ya saba da abin da addini ya umurni da shi na imani da kaddara, cewa Allah ne mai azurtawa, dan haka kawai ba haka bane. Allah, manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, idan muka lura da tarihinsa da rayuwarsa, za mu ga ya yi mu'jizozi da yawa na yawaita abinci, yawaita abin sha da sauransu, na mu'jizozi daban-daban. Amma wanda yake har sun kai makamin tawaturi, hadisan da suka zo misali a cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa hannu a ruwan ruwan yayi yawa, mutane kowa ya sha, sun kai makamin tawato. Amma babu inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi irin wannan mu'jizan, face sai bayan dukkan asbab sun yanke, watan bawa yayi dukkan iya kokarinsa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa an yi dukkan kokarin da za a yi, ba a sami wannan abin ba. Duk da fa yana da wannan makamin ne, ya sa hannu a ruwan a sami ruwan, ya sa hannu a abincin, abincin ya yawa kowa ya ce koshi, ya sa ya ba mutane nono a yi ta sha kowa ya koshi, yana da wannan, ya shiga cikin dabino ya kewaya, ya ce a auna wa wanda yake bin bashi, ya cika abincika masa bashin shi, dabino na nan yanda yake bai ragu ba. Duk yana da wannan makamin, yana da wannan matsayin a wajen Allah, yana yi, amma baya yi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai bayan dukkan kokarin dan adam ya kare. Dan haka rashin ladabi ne ga Allah subhanahu wa ta'ala, ba wa ya dogara da wai cewa Allah mai iko ne, shikenan ya ki tashi ya aiki da damar da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi. Allah subhanahu wa ta'ala ba zai taimake shi ba idan bai tashi ba. Saboda haka fadin Hausawa, Allah ya ce tashi in taimake ka, yana da ma'ana kwarai da gaske. Fa iza sajadu falyakunu min wara'ikum walita'ati ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'ak walya'khudhu hidrahum wa aslihatahum waddal ladina kafaru law takfuruna an aslihatikum wa amti'atikum fayamiluna 'alaykum maylatan wahida. Kafirai sun so a ce za ku gafala daga takubbanku da kayanku, nan a wajen yaki ne aka fada, amma yana nan yana tabbata a dukkan rayuwa ya wajaba kada ku gafala daga karfinku da arzikinku. Menene amti'atikum? Masdar din tattalin arzikinku, kada ku yi wasa da shi, ku koma kawai kun dogara da abin da za a kawo muku, kun koma kuna isalatul lu'ab ga waɗanda suke shirya makida a kanku, gaba ɗaya abin da za ku ci, abin da za ku ci ma ba za ku iya samarwa ba, kuna jira a kawo muku daga wajensu. Kaga gafaltum an amti a tikin, ba ku da makamin da za ku iya kare kanku, sai sun sana'anta, sun ba ku manual, sun koya muku yanda ake amfani da shi. Kaga faltum an aslihatikum, to waddal ladina kafaru law takfuluna an aslihatikum wa amti'atikum, wato masdarin kuwanku, dan dama shi karfi gaba daya na al'umma ya ta'ita da waɗannan abubuwan guda biyu, karfin yaki da karfin tattalin arziki, shine aslihatikum wa amti'atikum. Idan kuka yi wasa da aslihatikum, karfin yakin ku kenan, wa amti'atikum da karfin tattalin arzikin ku, to yamiluna 'alaykum maylatan wahida, za su fada muku fadawa daya, su karar da ku ba abin da za ku iya. Saboda dole ku tsaya ku kula da waɗannan abubuwan guda biyu. Mun gani kuma a tarihin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wala junaha alaikum in kana bikum adan min madarin aw kuntum marda, babu laifi idan ya zama akwai cuta, sai Allah subhanahu wa ta'ala ya bada cuta kala biyu, min madarin aw kuntum marda. Menene ma'anar adan min madarin? Abin da zai sa ku aji makami, ku ce ba za ku ci gaba da yaƙi ba, alhali suna yaƙanku, to sai dai inda ɗayan biyu, inda wani dalili da zai hana ku da su duka yaƙin, shine azamin matsarin. Ruwan sama kawai aka ambata, amma ba shi kaɗai ba, duk wani dalili da zai iya dakatar da su akan hujumi gare ku, kuma ya dakatar da ku, to wannan dalili ne, wanda dalilin shi za ku haƙura da yaki gare su a cikin yanayin yaki ake magana kaga azamin matsarin kenan domin ruwan sama in yazo ba zai kebe musulmai kawai yace a'a su kadai za su cutu ko waɗanda ba musulmai ba yace su kadai za su cutu a'a ya shafi kowa aw kuntum marda ko kuma matsalan da laluran da ku kadai ya shafa ku musulmai to idan kuka sami kanku a dayan wannan yanayi guda biyu to babu laifi an tadawu aslihatakum babu laifi ku aji makaminku wala junaha alaikum in kana bikum adam min madarin aw kuntum marda an tadawu aslihatakum wa khudhu hidrakum amma duk da haka ko kun aje makamin ku zama kuna cikin kula mun san hadisin ghaurat ibn al harith wanda a wannan waqi'an ne ya faru ko wasu malamai sun ce ma wannan wajen a cikin ayan a dalilin sa ne sannan nan hadisin nan dai na al imamu muslim ko wanda ina ganin bukhari da muslim ma bukhari da muslim wanda yazo manzo allah sallallahu alaihi wasallam yana kishingide a wajen wata itaciya a yazo ya dauki takobin dake wajen ya zare ta manzo allah sallallahu alaihi wasallam intabaha ni bazan iya cewa sabanin haka ba ai mun hakuri bazan iya cewa yana bacci ya farka bazan iya ba saboda manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yana ganin ku cikin halin baccin sa kamar yanda yake ganin ku yake gani cikin halin farkan sa sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai gaura sai ce to wa zai kare ka yanzu yace wa manzo allah sallallahu alaihi wasallam manzo allah sallallahu alaihi wasallam yace allah wani riwaya ma ya ci gaba da mammetawa Allahu 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 to su dai sahabbai masu riwayan hadisin sun ce sun dai zo sun sami gauras gashi anan a zaune ga takobi a can manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na ba su labarin ga yadda akai ya akai bayan nan to Allahu alam amma dai Allah ya kare shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan shine kimman wato yaqini na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan dai kawai dan a koya mana amma da ma kimmar yaqini cikin manzon Allah mutum ne ya sa hannu a harsashi a kunama na bindiga ya kalle ka ya ce maka yanzu me zaka iya ai mafi jaruntan jarunta sai dai ya shiru ko kila idan kuma da abin da zai iya ba wannan ba sai ya fara roƙon shi kai wa Allah ko kuma ma in ba laifi ma ya roƙe shi da abin da yake ganin girman nashi ko illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil imani amma a sai ma challenge akai masa a wannan yanayin fa ga hannun cikin kunama amma challenge din sa ake yi cewa Allah ne zai kare ni daga kai yanzu ba za ka iya komai ba kuma ya Allah ya kare ga dai takobi an zo an same ta a wani waje ga kuma shi mutumin a wani waje muna bukatar yaqinin mu da Allah subhanahu wataala mu daga shi ya nufi wannan makamin Allah ubangije ya taimake mu a'udhu hidrakum inna Allah adda lil kafirina adaban muhina lalle Allah subhanahu wataala ya tanaji azaba mai wulakantarwa da kaskantarwa ga kafirai wato kada ku ji tsoro ku dauki in dai kun dauki waɗannan matakan da aka faɗi kun rike ibadan ku ga Allah subhanahu wataala har a lokacin da kuke yaki ba ku yi sassauci na mu'amalar ku da Allah ba kuma wannan dagewan ku cikin mu'amala da Allah bai sa kun yi wasa cikin daukan matakai na as-sunanul kauniyya ba domin yanzu abin da ake samu yawanci mawazin ne yake zama muta arjiha sai kaga mutum ya tare a masallaci da ibada ya ki mai da hankali wajen bin sunnonin Allah na kaunu hanyoyin nema ko kaga mutum ba abin da ya sani sai rayuwar duniya ya manta cewa Allah subhanahu wataala shine mai bayarwa sai ya shagala da duniyan ba zai koma zuwa ga Allah ya roki Allah ba yana ganin ma kokarin sa da dabaran sa ne yake bashi abin da yake samu to abin da ake nema shine mu'mini ya zama ya hada wannan biyu zai tashi yayi aiki iya kokarin sa amma ya san cewa ba abin da zai iya yuwuwa sai da yuwuwar wan Allah subhanahu wataala wannan shine abin da ayan take koya mana na
fa ila qadallu salatu wa qiyamu wa
فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الله سبحانه وتعالى يتي فإذا قضيتم الصلاة إذا كوكا إدار دا صلاة فاذكروا الله توكو زما ما سيوان أنبتن الله قياما كنا ما سيوا وقعودا kuna masu koma bayan tsayuwa wa ala junubikum koko akan sassan ku fa idat ma'anantum fa aqimus sala idan kuka nantsu to ku sai da sallah inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta lallai sallata kasance a farilla abin lokatarwa akan mu'minai a anan wasu malamai mafi yawan malamai suka tafi a cikin fa idza qadaytum salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum yana nufin wannan dai umurni da zikirin Allah ne da Allah ya saba yi kafin lokacin ibada da cikin lokacin ibada da bayan lokacin ibada kowanne lokaci Allah subhanahu wa ta'ala yana umurni da yawaita ambatan Allah ko idza nudiya li salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dhikrillahi wa dharul bai'a ذكر الله وذر البيعة هكا إذن أن إدد سلم فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله واذكروا الله واتن يويت أنبتن الله أدكن يني متن يزما ينا أنبتن الله سبحانه وتعالى كمن يند سيدتنا عائشة تفدي أتكلم رمان زان الله صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه يا كسن شينا أنبتن الله أدكن يني صلى الله عليه وآله وسلم wasu muska ce a'a ai fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum yana magana ne akan salla fi halatil ishtibak wato yanzu an fadi salla a halin da farko dai a halin ana cikin lafiya babu akwai dan tsoro amma za a yi kasru amma za a hadu gaba daya ai wa idza daratum fil ardi falaysa alaykum junahun an taksuru min as-salati in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina kage za a yi sallah tare gaba daya kuma amma ba wani wanda zai gadin wani ko tare gaba daya amma kasu saboda yanayin da ake ciki wa idza kunta fihim fa aqamta lahum as-salata tsoro ya karu an shiga yanayi na yaki saboda haka sai ya zama wasu suna sallah wasu suna gadi to za a iya kaiwa yanayin da yaki yarin tabe ko wasu su sallan wasu su gadin ba zai yuyu ba saboda ana tsakiyan sara suka to har anan Allah bai dauke muku sallah ita ce kadai ibadan da in ka lura cikin a rukunnan musulunci din nan a shikashikan musulunci guda biyar a ita kadai ce ibadan da babu wani yanayi da Allah ya dauke wa bawa ita ba wani yanayi da aka ce to shikenan yanzu kan sallah sai a hakura da shi matukan yana cikin hankalinsa yana cikin wa'idinsa to sallah tana nan wajibi a kansa ko dai wani abu ya shagaltar da shi ya zama bayan ya idar ya rama ko ku a'a a cikin wannan yanayin dole yayi sallah matukan zai iya wato yin sallah ko ayaya kuma saboda haka a cikin wannan halin ishtibak din babu laifi ana yaki amma Allah subhanahu wataala yace ai sallan duk da haka fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum ku yi sallah sawa'un kuna tsaye ne kuna tsugune ne kuna kwance ne kwance ta dama ko ta hagu ko rigingine ko a kishingide ko ayaya kuke ko rubda ciki ko ayaya kuke kawai ku dai yi sallah babu uzur qiyaman wa qu'udan wa ala janubik wasu kuma suka ce a dai ana nufin yawaita zikirin Allah kaman can dai yanda yazo a cikin suratul an'am ko ya idza laqitum fi'atan fathbutu wa dhkurullaha katiran la'allakum tuflihun wa ati'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum wasbiru inna Allaha ma'as sabirin kaga idza laqitum fi'atan fathbutu wa dhkurullaha kuna sara suka ana yaki amma ana yawan ambatan Allah subhanahu wa ta'ala wallahu alam fa idza qadaytum salata fasallallahu qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum fa idza ma'anantum fa aqimus salat idan kuka sami aminci ko sami natsuwa to ku tsaya da sallah inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta lalle sallah ta kasance abin fardantawa da lokaci akan mu'mine watan sallah abu ne wanda yake da alaka da lokaci ba a yin sallah kafin lokaci malamai suka ce koda da minti daya ne kafin lokaci idan mutun ya tada takbiratul ihrami kafin shigan lokaci da minti daya sallar sa bata yi ba kaga yayi sallan gaba daya a cikin lokaci amma tunda ya fara kafin shigan lokaci to sallah bata yi ba dole ne mutun ya tabbatar lokaci ya shiga kafin yayi sallah saboda inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta sallah ta kasance littafi abin wato afwan farilla in kace littafi din amma dai ana nufin abin fardantawa akan lokuta ga mu'minai wasu kace mawqutan kuma mafruda watan abin fardantawa dan haka dai dole ne a jira lokacin sallah yayi sannan a yi shi wannan babu shakka banda sallolin da suke musharakan lokaci a halin tafiya ko halin watan uzurin da shari'a ta yadda a yi salloli jam'an watan hada sallah da ita da mai bin mata a cikin lokacin ta watan sallolin da ake magana anan masu lokacin da ba za a yi su kafin lokacin su ba kwata-kwata shine misali sallan asuba kafin fitowar alfijir sallan azhar kafin zawali sallan magriba kafin fadawar rana ba yanda za a yi ayi sallan magriba kafin fadawar rana ko a tada sallan magriba kafin fadawar rana a sallah ba ta yi ba na'am
wala dai
ولا تهنوا في ابتغاء القوم ان تكونوا تعلمون فانهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما ولا تهنوا في ابتغاء القوم kada ku yi ƙasa a guyuwa cikin kai farmaki da kai hari akan waɗannan mutanen wanda suka kawo muku yaki in takunu ta'lamu idan kun kasance kuna cikin wato radadin ciwon yaki da radadin raunuka fa innahum ya'lamuna kama ta'lamu su ma suna jin radadin ciwo da zafin da kuke ji watarjuna min allahi ma la yarjun kuma kuna da wani abu da kuke nema daga wajen allah wanda su ba san shi ba ba su neman shi wa kana allah aliman hakima kuma allah lalle shine masani kuma mai hikima cikin abubuwan da yake zartarwa da dama daga malamai sun ce wannan ayar tana magana akan lokacin yakin Uhud ne bayan abin da ya faru da sahabbai da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da sahabbai ya faru bayan kafirai sun natsu akan ciwon sun ci nasara a wannan yakin to amma duk da abin da ya faru na farko dai Allah subhanahu wa ta'ala yana son khudu'u qulubin la khudu'a anatil yana son zukata su zama su ne suke bin Allah ba wuyaye ba idan Allah subhanahu wa ta'ala idan yanzu misali aka sami uba walillahi almathalul a'la mai tsanantawa wanda ƴaƴa ke matukan tsoron shi in yana waje ba za su saba abin da yake so ba amma kila idan baya nan ba za a sami abin da ake so ba amma aka sami uba wanda yake mai jan ƴaƴa a jiki mai nuna musu soyayya da sauransu da barinsu su fito da abin da ke cikin zuciyarsu zai yi su ma yi kuskure a gabansa ya gyara musu cikin hikima to Allah subhanahu wataala ba yana neman ya tilasta mutane su zama sun yi biyayya ga annabi bane inda Allah yana so ya tilasta mutane da zai tilasta su ta yadda za su zama musayyarai ba wanda zai iya sabawa da abin da Allah ya sa shi yayi kawai in an ce yi sai yayi kamar mala'iku la ya'suna Allah ma amaruhum yaf'aluna ma yu'marun inna sha'nu nazzal 'alayhim minas sama'i ayatan fa zallat a'naquhum laha khadi'in sai su zama kawai shikenan Allah ya saukar da wani abu da zai rikita kwakwalonsu ya rikita hankalinsu dole su biyayya to amma ba haka Allah yake so ba Allah yana son zukatun su ne su shi yasa aka bi su da irin wannan uslube yau musulmai su nasara gobe a zahiri wadanda ba musulmai ba su nasara saboda a sami sabatin zuciya inda sun zama cikin kawai dadi aka rene su kullun sai abin da suke so duk wanda ya imani da manzon Allah duk abin da yake so sallallahu alaihi wasallam zai samu to da ba za a sami zuciyar da bayan komawan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ƙasa da shekara 50 za su ya addinin musulunci zuwa duk sassan duniyar da aka sani a wannan lokacin ba da ba za a samu ba kuma abinda zai ƙara baka sha'awa zai ƙara nuna maka na faɗa ranan amma ina so a taya ni tabbatarwa duk inda aka kai addinin musulunci ta hanyar fata ta hanyar yaki to inda addinin ya tabbata kadai bayan shekara 200 300 500 to inda sahabbai ne suka kai shi amma duk futuhat din da aka yi bayan sahabbai to galiban za a iya cewa 90% nasu mutanen sun koma kafirci daga baya ya kamata mu yi binciken menene dalili me yasa duk futuhat din da sahabbai suka yi kasashen suka tawoma a cikin musulunci ba wani abu ne dalili sun dauki addinin yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo musu sun je sun kai addinin ba wai kokari suke yi su karkashe mutane su kwace zararin su su mallake dukiyoyin su ba a kokari suke yi su isar wa mutane da addini sai inda aka shiga tsakanin su da isar da sakon Allah aka yake su aka hana su ci gaba da nashar addinin Allah sai su yake har a yakin ma suna masu tausayi suna masu tausayi in ba addinin Allah ba in ba koyarwar manzon Allah ba wane ne yake tuna maka yake yabanka dan ka ciyar da abinci ga abokin yakin ka wanda kari bace shi ka kwato shi yazo da takobi ya yake ka kai nasara akan shi ka kama shi amma Allah yake yabanka idan ka kyautata masa yana gaya mana wa yutimuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asiran har da wai wanda aka ribata a yaki aka daure shi aka kama shi wanda yazo da niyan ya kashe ya shahadantar da musulmi amma akai nasara akan shi aka ribace shi amma Allah subhanahu wataala yana yaban mai ciyar da shi yana wayyimuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nutibukum liwajhi llahi la nuridu minkum jazaan wala shukura saboda haka wadannan sahabban yasa suka isar da addini duk inda ya isa kuma yasa duk wanda yazo yayi kokarin isar da addini da takobi bayan su sai ga bayan shekara 10 20 30 100 200 mutanen da aka je wajen su sun koma sun bar addinin musulunci ka koma tarihi ka duba ka taya ni duba duk inda kaga musulunci ya shiga ya zauna to ya shiga ne ta hanyar kira ta hanyar ilmantarwa ta hanyar yada kyawawan dabi'un musulunci da sauransu amma duk inda aka bude da futuhat ba na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba to an sami matsala daga baya mafi yawa Allahu a'lam to dalili shine wannan tarbiyyar da suka samu daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dan haka a yakin Uhud aka yi nasara akan musulmi a zahiri saboda sun saba da umurnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ar-rumat ko kowa dai ya san kissa dan a nuna mu al'umma hadarin sabawa umurnin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin jini sahabbai da dama suna cikin jini Abu Sufyan yazo yayi isgilancin da yayi afikum Muhammad afikum Abubakar afikum Umar da sauran duk abubuwan da yayi ya juya ya tafi suka juya kafirai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan jinin yace ba za a shiga garin Madina ba ana wannan jinajinin yace a kama hanya a bi kafiran aje a riske su a ci gaba da yakin suka bi kafirai to shine nan Allah yake fadi wala tahinu fi tiga'il qaum in takunu ta'lamun kuna cikin alam kuna cikin ciwo buka da rauni da sauransu fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun sai ga wanda wai da ake gani muntasir yayi nasara sai gashi ya ruga a guje mai rauni ya biyo shi a guje dan a gane cewa imani ne yake tura waɗannan ba wai karfin bindiga ko karfin takobi bane kawai. Sai gashi sun zo da sunan sun yi nasara a yaki, amma an koro su a guje sun kafiran. Dan da suka ji ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nan yazo suka arta cikin nakare. Sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to a koma Madina. Domin yaki wanda ya nasara shine wanda ya kora. In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna min Allahi ma la yarju. Kuma kuna da bambanci, su suna yaki ne laysa sawa'an qatlana fil jannati wa qatlakum fil nar. Su suna yaki ne domin ubalu, suna yaki ne domin duniyar su da suka sani, suna yaki ne domin watau fadada masarauta, fadada mulki, nuna karfi da isa, kuko kuna yaki ne in kuka yaki don daukaka kalmar Allah subhanahu wa ta'ala. Saboda haka dayan abubuwa biyu ne ko uku, ko dai ku yi nasru, ku yi zafru, ku yi nasara a cikin wannan yakin, ko kuma ku yi shahada. Mafi yawan su ma sun fi san shahadan akan nasara, sai dai dan nasaran kawai nasaran addinin Allah ne, amma suna son addinin Allah yayi nasara su kuma su shahada. Ah, watarjuna min Allah ma la yarju, kuna neman abin da su ba su neman shi a wajen Allah. Ah, wannan yana nuna mana cewa watau ah bambancin wanda yayi imani da Allah ba wai a wajen yake kawai ba, a cikin komai da wanda bai imani da Allah ba. Wanda yayi imani da Allah, dan da yawa mutane suna samun rudani sai a ga mutun gashi bai imani da Allah ba amma yayi abubuwa da yawa na amfanan humanity, yana ta abubuwa wanda mutane ke amfana. To bambanci shine kai da kake yi lokacin da kake dama tarju min Allah ma la yarju, kai lokacin da kake yi naka kokarin kana yi ne don neman yardan Allah a farko, sannan kuma don amfanan halittan Allah bayan nan. Shi ko yana yi ne don ya amfani mutane, don kuma mutane su yaba masa, don a rubuta sunan shi a cikin manyan wanda suka tabbata a tarihi, ko ko ya sami albashi mai yawa, ko ya sami dai wata sakayya a nan duniyar nan kadai. To kuma Allah baya zaluntan bayi, zai bashi wannan sakayyan da yake nemo a duniya, ba zai tawaye mashi komai a cikin abin da ya yi masa alkawari na duniya ba, amma a lahira bashi da komai, dan dama bai yi dan neman na lahiran ba. Na'am. How did it go? Inna anzalna ilayka al-kitaba bil-haqqi litahkuma bayna an-nasi bima araka Allah wa la takun lil-kha'inina khasima wastaghfirillaha inna Allaha kana ghafurar rahima. Wannan ayoyin suna magana ne akan sabuwar mas'ala, saboda haka zamu bar su. Suna magana akan wasu a bashir da mubashshar da bishr ayan ubaira, wadanda an ce bashir din ne shine yaje ya sa cikayen wani a kissa ce dai mai tsawo, insha Allah zamu bar su zuwa gobe in Allah ya yarda. A mu amsa abin da muke da shi da tambayoyi abin da ya rage mana na lokaci. Wannan ya ce ana yi wa albashi zakka, to ban san me zan ce ba. Shi dukiyar da ake wa zakka ita ce dukiyar da ake juya ta, ko ake da ita aka aje ta har ta kai shekara, ake juya ta har ta kai shekara kuma ta kai nisabi, koko aka aje ta har ta kai shekara kuma ta kai nisabi. Dukiyar da ba haka ba, ba za a ce za a yi mata zakka ba. Amma kuma zakkan farilla kenan wannan, amma zakkan kala-kala ne ko? Ko? Akwai zakkan da na farillan da aka daura wa kai, ko na irin bawan Allah da wani ya zo ya tambaye shi menene zakkar raƙumi biyar, ya ce to a wajen ku ko a wajen mu, ya ce to nawa ne a wajen mu nawa ne a wajen ku, ya ce to ko a wajen ku raƙumi biyar zakkan su dan akuya ɗaya ne, amma mu a wajen mu zakkar raƙumi biyar duka raƙumin biyar din ne. Saboda haka idan ka shiga cikin wannan, to sai ka shiga cikin masu bada duka abin da suke da shi. In ka iya haka, to ka kai ka shiga makarantar Sayyidina Abubakar ko na wafa. Wannan ya ce ya matsayin masu hada azahar da la'asar da magriba da isha, bayan suna garin da za su je suna zaune kenan, watan ba To wato wannan sabani ne wasu suna ganin cewa koda ana kan tafiya in an saukatin da dai sunan ka matafiyi ne a wannan kwanaki uku ko kwanaki hudun a mazhaban Hanabila to zaka ci gaba da hada salloli amma dai kauli mafi rinjaye a mazhaban Malikiyya ba za a yi ba saboda ba a hada sallah a gani imamu a mazhaban mazhaban Malikiyya sai idza jadda bika sai wato tafiyar ka ta kankama to tunda ka riga ka sauka ka zauna kana zauni to ba dalilin da zaka hada dama ana hadawa ne domin idan an fara tafiya a ci gaba da tafiya a sami isasshen tafiya lokaci mai sauki saboda haka dai matsala ce ta sabani kuma sabani ne cikin furu'a kamar yadda muka sani wato wannan ya ce mutum ne zai je Abuja ko zai je Makka ko Dubai daga Abuja zai iya yin sallar magriba kafin ya tashi karfe 5 a'a ba a sallar magriba sai lokacin tayi ba a sallah kafin lokacin ta shine mun fada yau a cikin karatu ne wannan wannan ya ce mutum ne yayi tafiya fiye da kwana 60 kuma yana da iyali amma ya nemi yardan iyalin menene hukuncin wannan a'a ba wani hukunci ba komai ko wata 60 ne ma ba komai illa dai kawai a an ce mata ba su iya jurewa rashin mazan su fiye da wata hudu amma wannan ai ya danganta ne watan galiban akwai wadanda kuma kila za su iya wannan ya ce mutum ne yake tafiya lokacin sallah yayi amma bai samu yayi ba in ya kai gida kasar zai yi ko cikawa zai yi ya danganta idan ya isa gida a cikin lokacin hadariya misali azhar da al'asar ne bai samu yayi ba ya isa gida a cikin darurin su to kamar yadda muka sani zai yi su hadariyatan aw safariyatan amma idan lokacin su ya riga ya fita kamar misali la'asar ne ko azhar da la'asar ne ba a yi ba aka isa gida a magriba to zai rama su a abin da ya rasa ne saboda haka anan kaulan wahidan zai rama su safariya ne watan kasaru zai rama su mutum ne ya bar gari amma iyayensa suna garin in yaje zai yi kasu ko zai cika sallah amma zabin malikiya in dai ba da niyyar hijira yayi wa garin watan da niyyar ya bar garin gaba ɗaya bane shikenan ba zai dawo ba ya riga ya tare a bariki in dai ba haka bane to zai cika sallah amma dai wasu suna ganin cewa zai kasru matukan shi kanshi bai da iyali a wannan garin wannan yana tambayar yin sallah akan abin hawa ya halatta kamar mota mun yi magana mai tsawo akan wannan jiya amma a takaice abin da zan kara kawai idan sallan nafila ne to babu laifi amma sallan farilla ba za a yi ba za a yi ba sai akan sharuɗan da na faɗa idan ya zama lokaci zai fita da sauransu to wasu malamai suna ganin cewa za a iya yi a wannan yanayin akan jirgin sama ko akan jirgin ƙasa ko kai kan abin hawa dai in ana tsoron fitar lokaci wannan mutum ne ya keɓance masallaci guda nan kaɗai yake zuwa sallah to idan ba ya keɓance ne don rarraba masallatan musulmai ba ya keɓance ne kila saboda nan ya fi kusanci da shi da sauransu babu laifi amma ba haka ba in dai yana zaton cewa wannan masallacin ya fi lada ne ko wani abu to bai halatta ba so la tushaddu rihalu illa ila thalathati masajid mutumin da hukuncin mutumin da in ya je wani gari in zai yi sallah shi kadai sai ya yi kasr in kuma zai bi jama'a sai ya cika sallah to ai dama in ka kama bin jama'a dole ka cika sallah amma mun faɗa cewa a wajen Imam Malik makruhi ne mai kasru ya bi mai cikawa ashaddu karahatan min mai cikawa ya bi mai kasru wannan yayi tambaya akan in yaje garin su irin tambayar na dazu zai cika sallah yana dadewa bai je ba in yaje zai cika sallah ko zai kasru kowanne yayi akwai wanda suka faɗi za a yi haka amma na faɗi fatawan mazhaban malikiya ne mafi shahara shine za a cika sallah matukan dai ba ya bar garin ne kwata-kwata har abada ba wana tambayar mutumin da yake da mata uku gari daban-daban zai yi kasru ina fa maganan kasru duk garin da kake da iyali ba za ka yi kasru ba ya zama mahallu iqama a wajenka saboda ka ba kasru mutum ne ya je Saudiya lokacin azumi to ya zai yi kasru sallan farilla to ya danganta da kwanakin da ya niya a adatan dama kwanakin da za a yi galiban ya wuce kwanakin kasru to idan kwanakin bai wuce kwanakin kasr ba a garin zai yi kasr to amma kuma zai bar zai yi kasr ya salla shi kadai ya bar ladan sallan masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi aikin hankali wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace salla a masallacin nan nawa yana daidai salla dubu a wani masallaci ba shi ba sai dai masallacin Kaaba almasjidil haram to ko mutum sai ya yadda ya rasa wannan ai bai yi dabara ba wannan na tambaya yana roko ne a yi mai jawabi kuma jawabin na da tsawo a ja hankalin iyaye masu barin ƴaƴansu masu ma ƴaƴa auren dole dai a takeice wannan yana tambaya kan niyyar azumi niyya kawai shine mutum ya sa a ran shi da niyyar shi a zuciyar shi wani yana niyyar zai yi azumi shikenan shine niyyar azumi a akwai ibadu wanda ake son furta niyyar su kamar umra hajji da sauransu amma azumi ba dole ne sai an furta niyya ba in kai niyya a zuciyarka cewa ka bayyana da niyyar zaka yi azumi ranan da aka ga wata ka sa a ranka illa dai kawai bai halatta ba mutum bai yi niyyar ba ma'ana abin da ake nufi da bai yi niyya ba ya kwanta ya bacci ba ya da shirin azumi sai an waye gari a ce mishi an ga wata ya ce ya ci gaba da azumi wannan bai yi ba wannan ya ce mutum ne yana bin liman sai ya riga liman mikewa saboda liman na jalsatul istiraha idan kana bin liman yana jalsatul istiraha ya kamata ka yi jalsatul istiraha idan ba za ka yi ba to ka zauna a cikin sujadanka har liman ya mike sannan ka mike amma in ka riga shi mikewan ba wai sallanka ta ɓaci ba ne abu biyu ne ake riga liman a rasa ladan a rasa wannan sallan shi ne shiga sallan da fita amma in ba haka ba ba ko da yake su ma akwai maganganu amma dai wannan shine kauli sananne na gaba jamhurin malamai daukacin malamai amma ka san Abu Hanifa ma yana ganin sallaman kanshi sunna ne ba farilla bane daga sallah in dai an yi ta zauna kawai bayan dagowa daga sujjada to shikenan an idar da sallah duk wani abu da zai nuna ka idar da sallah kawai yayi ka ce da Allah mi ko min abin nan to shikenan an gane ka idar da sallah kenan shi sallama kawai alama ne na fita sallah din shi yasa na ce da magana so ala kulli hali amma ba na ce a dauki wannan fahimtar bane kawai na bada ne a matsayin misali na wani kauli to dan haka bai dace shi inna ma ju'ilal imamu li yutamma bihi watan an sanya liman ne dan ai koyi da shi dan haka tunda kai yadda shine limamin ka to ya kamata duk abin da yayi a sallah mutukan abin nan na da asali a cikin shari'a ka yi shi kar ka ki yi ina fatan mun fahimta duk da jalsatul istiraha misali a fahimta na ni baya cikin hay'a cikin sallah wani abu ne da ya zo a dalilin wani lalura to amma akwai masu ganin yana cikin hay'a to tunda kai yadda ka bi liman kan wannan to ya kamata ka ci gaba da bin liman a duk abin da yayi idan ba za ka bi shi ba kuma to sai ka zauna a sujadanka har sai yayi ka tabbatar ya mike kai ma sai ka dago gaba daya wannan ya ce malamai sun ce annabi bai haddada masafa a kasru ba eh to ai dama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai haddade ba amma aikin sa da yake maimaituwa shi yake nuna wa mutane menene masafatul qasr kuma da maganar sahabbai Abdullah ibn Abbas da Abdullah ibn Umar duka sun faɗi cewa masafatul qasr shine burj hudu wannan yana tambayin kilomita nawa ne kasar da ke hawa kan mutum mun faɗa jiya ko kamar 80-81 haka wato mile 48 dai to amma idan ya zama ya kusa haka din ka san abin da ya kusa abu ana ba shi hukuncin sa na qaraba shay'a yuta hukmuhu akau sura ah wai yau akwai tambayoyi da yawa mutum ne ya manta sujada ta karshe har liman yayi sallama me hukuncin sa to kamar ya kenan yana bin liman ne liman din ne ya manta sujada ta karshe ko mamuni idan liman ne ya manta sujada ta karshe yayi sallama bai sujada ta karshe ba to zai rama wannan raka'an ta karshe din zai zo da ita gaba dayanta sai kuma ya ayi sujada ba'di idan mamu ne kuma liman yana tahiya shi manta sujada ta karshe to shikenan sai ya sujada ta karshe tunda shi da ya sallama ba liman ne ya sallama to wannan yana tambaya akan matsayin shafa fuska bayan addu'a akwai hadisai da suka zo ko da yake duka malamai sun yi magana akan rashin ingancin su sun yi maganganu akan cewa ba su inganta ba to amma dai wannan matsalolin ba matsaloli ne da ake neman sai hadisi ya inganta kafin ai aiki da shi ba yana tambayin karfe nawa ne rana yake zawali ai wannan abu ne wanda yake caccanzawa abinda ake nufi da zawali shine rana ta motsa daga tsakiyar sama amma karfe nawa ne wannan abu ne wanda yana caccanzawa wani lokaci zaka samu tun karfe 12 da kadan wani lokaci kila sai 1 saura wani lokaci sai 1 amma la'asar kam na sani ana kuskure sosai akan la'asar domin la'asar wani lokaci lokacin ta baya shiga sai karfe 4 ya keta sai 4 ya wuce sannan inuwan abu yake dara tsawon sa amma wasu sukan tsaya kawai su sallar la'asar suna yin shi karfe 4 saura minti 5 a kodai yaushe 4 saura minti 5 za su yi sallah zai yuyu su yi sallah kafin lokaci amma karfe 2 da malamai wasu suke ajewa na sallar azhar ko 1 da rabi ko 2 wannan galiban a kasan mu ba yanda za a yi yazo ba cikin lokacin azhar ba ba cikin muktsari illa mas'alan to kuma menene mafificin lokaci shin farkon shi ne ko tsakiyar shi ko karshen shi mun san mas'ala ne na maganganu amma dai jamhurin malamai sun tafi akan farkon lokaci shine mafifici in ba ana jiran mutane su taru kamar a masallacin jama'a ba wannan ne ake so a dan jinkirta gurgurdan yanda jama'a za su taru Abu Hanifa ina zato shine ya tafi akan cewa karshen lokaci shine mafifici wannan yana roƙon addu'a mu ma muna roƙon nasa wani ya ce mutum ne mahaifinsa ya kai shekara 120 wani lokaci yana cikin sallah sai ya shiga wani abu to ai saboda shekaru ne hankalinsa baya tare da shi ko yana tambayan wai to in biya za a yi da shi za a iya kokari a tsayar da shi yayi sallan gurgurdan abin da aka samu Allah ya bada lada ba za a ce za a yi masa sallah ba ibadatul abdani al mahdha ba a yi wa wani wannan ma tambayan makamancin wannan ne mace ce ta yi jinya na kwanaki da yawa ba ta sami sallah ba saboda yanayin jinya kila ba ta cikin hankalinta ko wani abu to kuma har ta rasu ya za a yi da sallolinta kamar yadda na faɗa wato a wajen malaman malikiya sun kasa ibadu kala uku akwai ibadatul abdani akwai ibadatul amwali akwai ibada zatu shabahain shine kamar hajji da umra wanda kuɗi na shigowa kuma jiki na shigowa to in ibada ta zama ta abdan ne zalla to wani baya yi wa wani amma in ta zama ta amwal ne ko ta kamar azumi ne wani ba zai wa wani azumi ba to haka sallah wannan yana tambayan hukuncin mutumin da ya yi zina kuma yana da aure hukuncinsa jefe shi idan da alkali da shari'a amma ba kai ne zaka jefe shi ba Ash-shaykhu wa shaykhu hatu farjumuhu ma idha zana yako amma dai haramun ne babban haramci ne amma hukuncin sai yanzu a waje na ni da kai shine yaje ya ta neman gafaran Allah subhanahu wataala ya daina wannan laifin kuma ya ta neman gafaran Allah subhanahu wataala kila Allah ya gafarta mashi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wani ya ce yana da lalura na rashin lafiya constipation duk lokacin azumi kuma yana damun sa sosai to ai shi ya san idan ya kai yanayin da ba zai iya azumi ba to shikenan ya shiga cikin wa'alladhina yunfiquna sai ya bari daga baya in ya warke ya rama idan kuma shi ya sani tsakanin shi da likita amintacce musulmi amini sai su tabbatar shin abu ne shi azumi wato abin da ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu ibn adam kullu amali ibn adam lahu illa sawm fa huwa li saboda ibada ce wanda tsakaninka da Allah kuke yi tsakaninka da Allah kake yi ba wanda ya san kana yi ko ba ka yi dan haka kai ka sani idan ka san cewa yanayin nan naka ya kai ka aji azumi dama ai zaka iya ma kai azumin ma a fili a idan jama'a amma a hakika ba kai ka shiga daki kulle ka ci abinci Allah ya kare saboda haka abu ne da mutum zai duba yanayinsa shi ya sani kuma akwai wasu malamai wanda komin kankantan ciwo suna ganin kaman al-Imam al-Bukhari ko wata rana bai da lafiya yana da lalura ina san a yatsan sani ina san al-Imam al-Bukhari ne ko ko shi ko al-Imam Ahmad ibn Hanbal sai Aliyul Madini malamin sa ya shigo wajen shi sai ya ganshi yana cewa sai ya ce amma dai ina fatan ka aje azumi sai ya ce ina aje ce dan na san ka da tsanantawa zaka ce a hakan ma sai kai azumi kaga ciwo a yatsa ne bai da alaka a zahiri da to amma dai a ganin su shi tunda dai ruksa ce ta Allah to a karban ma Allah ruksan sa tunda baka da lafiya ka dauka a matsayin baka da lafiya din wannan yana tambaya wannan yana waswasi to sai ta kokari yana nisantar waswasi yana addu'o'in da suke nisantar da waswasi kamar al-musabbaqatul ashr to tambayan sa na karshe kamar ya shafe shi kamar personal abu ne ba laifi tunda ya shi mai tambayan ya sani ba laifi ya tambaye ni abu ne tsakanin sa da mahaifinsa ina ganin gara ya bar shi ni da shi mu yi magana Allah ubangiji ya karba Allah ya taimake mu sallu ala nabiyil karim Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwali wa salli ala sayyidina Muhammadin fil akhiri wa salli ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yawmiddin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin